da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne a tashar mata Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk da aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Jama'a kamar yadda aka sani, kowace ranar Talata shirin yau da gobe kan zo ne daga Najeriya tare da wakiliyar mu da ke can Rukayya Basha, inda a yau shirin zai dora ne daga inda ya tsaya a makon da ya gabata kan batun yadda wasu matasa ke rayuwa a gidan gala da ma sauran batutuwa da suka shafi rayuwar matasa. Muna kuma tafa da wani girki mai kayatarwa irin wanda ba a ba yaro mai kiyaya. Akwai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe domin nishaɗantar da ku a cikin shirin. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, bari in ja gefen baku da Rukayya Basha a cikin shirin na yau da gobe.
Barkan ku da warhaka, barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango, ko kuma na ce ci gaba da tattauna da mukai a wato kwanakin baya da suka wuce kan ƴan mata da kuma wato hadda zaurawa da suke baro gidan iyayensu suke tafiya gidan gala domin shakar iskan ƴanci, inda a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a kwanakin baya kan tattauna da mukai da waɗannan mata. Sannan za mu kawo muku tattaunawa da wato mataimakin shugaban gidan na gala, inda zai bayyana mana dalili da kuma abin da yasa suke amsan irin wannan yara da kuma irin matakan da suke dauka akan wato tarbiyyar ƴaƴan da suke zama a gidan gala. Masu sauraro, kada ku sha'afa, sannan kuma za mu lika fagen waƙe-waƙe har ma da fagen kwalam da makulashe domin mu game bakuwar mu za ta gudanar mana a cikin kitchen din namu. Masu sauraro, sai ku kasance tare da ni Rukayya Basha a cikin shirin yau da gobe.
Yan jama'a, gado sai dan gado ko bar gida gida sabon.
Ya sunan malama?
Ni sunana Rabi'a ta yar mutanen Kano.
Malama Rabi'a, kin taba aure ne?
Kwarai na taba aure.
To, yanzu fa da na ganki nan gidan gala ne kike?
Tabbas kin ganna a gidan gala. Amma ni kina ba jin dadin zama nake a cikin wajen ba. Kawai ina rayuwa a cikin idan ba a san raina ba.
To me baro ki da gida kika ga ya kamata a ce ki zo nan daga gidan iyayenki ne koko daga gidan aure kika taho nan?
Daga gidan iyayena na taho nan. Amma sai dai ni aure na ba na dole aka yi ba, auren soyayya ne. Laifi ne na uwar miji, ba wai na miji ba. Ina tare da mijina, yana suna ina san shi dan mun kaunaci juna sosai. Amma yana da wata mata ita ma guda daban. To mahaifiyar shi a kallon karuwa take mu. Ba kallon mutuniyar arziki. Wani abu bai taba hada ni da ita ba, ban taba fada da mijina ba. Ko sa'in sa ko wani sabani ko atare ba mu taba yi ba tunda muka yi aure. Har muka yi shekara 4 ban haihu ba. A cikin shekara na 4 ne na samu cikin dan Umar dana. Nake tare da shi. Amma sai dai maman sa bata kaunata kwata-kwata.
To ko me yasa bata kaunaki?
Eh, tana min kallon karuwa ne saboda danta ya ganna a waje ya same ni ya aure ni. Dalilin da ya sake ni.
A waje kaman waje yaya, a gidan gala irin haka ko kuma yaya?
Kwarai, a inda ya ganni kenan.
A gidan gala.
Yace yana so na zai aure ni. Kuma dalilin da yasa muka yi aure kenan, kuma mun yi soyayya da shi sosai. amma sai dai waccan din wadda nake tare da ita abokiyar zamana yar uwarta ce ta fi son ta fiye da ni shi kuma ya fi so na fiye da waccan din su kamar auren gida ne aka yi musu ko kuma auren soyayya ne dalilin da yasa ba ta so na saboda baya son mu ta ce ba zan taba zama a cikin gidan ba indai tana raye kuma hakan yayi dan baki da baki ta gaya mu
ta kina kaman shekara nawa aka miki aure
ina shekara 18 akai min aure gaske
yanzu kuma shekaran ki nawa
na kai shekara 24
yanzu shekaran ki 24 to kin ce min a gidan gala mijinki ya ganki har ya nuna son ki kuma ya aure ki to kina gidan iyayenki me ya baro ki da gidan iyayenki ka zo gidan gala har miji ya ganki
kwarai a lokacin ban taba zuwa Abuja ba gaskiya an dauko ni mun zo Abuja akan zan yi aiki
aikin aikatau kenan
kwarai ko aikin abinci mun fara yin aiki na abinci muna yi wanda muke aikin tare da shi sai yace zai bude wani shagon mu koma ciki ya bude shagon mun fara sai da abinci ashe yana so ya dibi kayan mutane ne ya tafi ya banna a wata ni kuma ban san kowa ba ya anshi bashin mutane da yawa kalla ya anshi bashi sama da naira 100 da wani abu ni kuma ban san yace ake ba lokacin saboda ban taba fitowa ba ya anshi waya na ya saida ya ce zai ƙara jari a shi tafiya zai ya ban ni kuma ban da komai a hannuna dalilin da yasa na fara wasa kenan kuma ba komai ne yasa na fara wasa ba
ma'ana wasa a gidan gala kenan
eh ciyaman din gidan ne da yake a kofar gidan muke sai da abinci sai gani ina zaune a wajejen dai ba kowa kuma ba asiri komai a wajejen wayanda suke bin bashi sun zo sun kwashi kayan abincin su tukwane da komai da komai an banni ni kadai sai ce to in dawo gidan wasa in fara wasa mun har in samu kuɗi in tafi gida to dalilin da yasa na fara wasa kenan dan samu kuɗi ina samu kuɗi ina kai ajiya har na samu kuɗin da zan yi amfani da shi to dalilin abin da yasa mun fara soyayya da wannan mutumin ya gani yace yana so har soyayyar mu tai karfi yace zai aure ni dalilin da yasa ya mai da ni gida kenan ya aure
to bayan matsalar uwan miji shi mijin naki ya biye ma mahaifiyar shi kenan ya sake ki ko me ya faru har ya sake ki
gaskiya a yace yake so na na san ba tilas akai mai ba zai iya sake na
to yanzu ya batun makaranta
makaranta na yi primary na yi secondary amma ban arsa karatu na ba na dawo Abuja ne
to me yasa da kika baro gidan aure biki koma gidan iyayenki biki ka saki daga gidan gala
haka ne na koma gidan iyayena na yi idana muna zaune a gidan mu ba mu da wani namiji babba duka mata ne gidan mu mun hudu sai karamin namiji karami ne can mai shekara 8 mahaifinmu ya rasu mahaifiyarmu kuma ba ta da karfi ba ta sai da komai ina da kanne uku ina da yaya guda ɗaya mace ita ma kuma tana gidan mijinta tana daura tana yin aure to muna zaune ba kuma me taimaka mana sai dai tana dan zuwa haka gidan ƴan uwanta yau da gobe kowa gajiya sai to dalilin da yasa na fara taimakawa mahaifiyata kenan amma bata san ina wata sana'a ta banza ba ina aikata abu amma bata sani ba
to yanzu kamar da me kike a wannan gidan gala
eh to muna yin rawa ana biyan mu abin da muke yi kenan
bayan rawa ba wani abin da kuke yi
muna aikin banza mana tunda wannan aiki duk wanda ya san aikin solo ai ya san abin da ake aikatawa
to kamar nawa kike samu a rana
eh to gaskiya a rana na samu kuɗi in a gidan wasa ne ana bani kuɗi sun kai haka za a bani 10,000 sama da haka 15,000 ina taimakawa ƴan uwana in ba su da lafiya abinci wani abun a kullum ta Allah zan tura muku kuɗin da za su ci abinci
to yanzu ya batun komawa gida ba ki wannan tunanin
a kullum ta Allah ina tunanin in koma gida kuma a kullum in zan kwanta bacci ina tunanin ya zan yi in koma gida saboda mutuwa in ba mutuwa akwai ciwo abinda ake gudu kenan ina bala'in san aure a rayuwata amma sai dai komai lamari ne na ubangiji kuma sai Allah yayi haka yake fa
to mu sauraro kun ji dai yadda tattaunawar namu ya kasance da Rabi'atu yar mutanen Kano da Batun Bingiwa sai ku biyo mu gaba domin jin wato hirar da zamu yi da Hauwa Abdullahi amma kafin nan
kudin nishadantu da wannan faifai dake bisa kan na'ura kana muka dawo shirin namu zai duwa
Abdullahi.
To Hawa Abdullahi ko in ce Hawa gani na ganki min gidan gala me kike anan ne?
Solo nake.
Me yar baro ki da gida kika zo nan gidan gala?
Gaskiya rasuwa ta kura kishiya uwa ce mama na ta rasu to matsalan da nake samu hannun tun dalilin da yasa na baro kenan.
Matsala kaman wani iri kenan?
Zan yi mata sana'a da zan fitar mata da manyan kuladi mata sana'a. Ayya kai amma idan na dawo ba ce ba sha ba an sutura a cikin karkashin idan na ruwa sai dai ta ture ni waje inda gidan baba na sai sai na kofa wana kofa dai kofar gida to naga abin da zai ba ba mafita da gidan da sana ban gida kenan
to mahaifinki fa
gaskiya mahaifina ya rasu
okay da mahaifiya da mahaifi duka san rasu
tunda ban tashi da su
to tun kina karama kina suka rasu to yaushe
tun haihuwa na suka rasu
tun haihuwa ke to ba su da ƴan uwa ne mahaifinki ba ta da ƴan uwa ne ko mahaifinki ba ƴan uwa ne kika zauna gidan wajen kishiyar uwa
to ai suna da shi dan aka ce ƴan uwanka idan baka da abun hannu ba zama lalle su jaka a jiki ba
shine ita kishiyar uwa ta rike
su
to ki maganan kin taba yin aure a wajenta kika yi aure koko yayi aka kika yi aure
a wajenta ne aure gaskiya uwan miji ce ta sa ni me yasa ba zai aure ɗan zamanci ba tunda ba zan fara na aure me yasa ba zai aure ɗan dangi ba ya je ya aure bare to dalilin da yasa ɗana guda ɗin tsakanin na da shi shekarar shi biyar to naga takura yau daban na gobe daban na zama abin da na zama duk wanda ya gani sai ya tausaya masa ya jinjina mu to sai na ce ran Allah ya sauke mu ke ma ba da san ran shi ba sai maman shi dole ya ce dan bai sake ni ba sai ya tsine ni sai ya ce to sai mun sake daya
to me yasa kina cikin wannan irin yanayin bayan kin baro gidan miji baki je gidan iyaye baki ka tawo nan gidan gala
dan na go gidan miji na je gida da na je gida sai kishi mama ta yi min duka har ta ba min ruwan zafi a hannu ta ce lallai dole sai na koma da na koma na ga har yanzu babun na yi ba ne na kira ta wani ce to kinje ya ce to shi kenan
ka kira wa waya
da na kira kishi mama na na ce to ka bi abin da yake fata na ce ba abin da ya dame ta ba ruwan ta ko mutuwa ne shi kenan to shi kenan sai na yi wannan amma duk wato bayan wata uku zuwa hudu ina zuwa gida
bayan kika cin
bayan wata uku zuwa hudu ina zuwa gida a haka da ba ta so na ko zan tafi sai na mata tsara baka 19 da arziki in kai mata tura mata aniyarta
to ba a taba zuwa a ce ina kike tafiya ba har ki je gida haka ba tare da
abuna dan na abuna huha nake ni ba na oya abubuwa tunda me dan kace zaka oya abu ba zai ma amfani ba za mu abin da naje nace to kaga sana'an da nake kaga abin da nake yi so da hali yau da gobe kwana a tashi dan ka koyi ba za ka koyi Allah ko ranan da siran ka zai tuna
to ya kike gudanar da rayuwarki a nan gidan gala
to ina gudanar da rayuwata a hankali dai tunda ba ka san rayuwar ba shi duniyar ba shi da tabbas tunda ba ni da matsala da kowa ban taba na cika karkashin wani nake ni ba na karkashin wani karkashin kaina nake
to me kike yi a nan cikin gidan gala
sa solo man
menene solo
rawa
rawa kike yi sai a baki kuɗi suwa suke bada kuɗi
samari suke ba da dan bunda ka zuba dai za a lissafi ai 50-50 a maka na ka so masu dauna su
suwa kenan
su ciya mun
ko naga ga dakuna nan kwano an jera biya kuke kuce kyauta kuke zama
kyauta ne
to ba kiya tunanin wani rana zaki koma gida duba da cewa kin taba aure kuma kina da da
ina sa wannan rai tunanin wannan tun da kullum ba ranan da bazan yi tunanin zan tafi gida bane kullum ina sa zan
to dan kina wajen wa
yana wajen baban shi
kina zuwa ki duba shi
ina zuwa duba shi sosai
baya tambayan ki ina kike tafiya
ci dan ya ce mana ci mama dawo ki dawo san ci ba dawo wata matsalan fishin mama kakakka ne to dalle ne
to wani irin kira zaki wa iyaye da suke yin ne yake da suna da suke sake da ƴaƴan su ko su azabtar da su
to kiran da zan yi iya dimme da ya dimme uwa da biye so ya ga ƴarsa a wannan harkar dimme a da ya tattala ƴaƴan shi ko da ba ka san ranar abin da rana zai yi ba ka san wata ranar amfanin da zai yi maka ba dimme ya da ko ci gaba da addu'a yanga tarbiyyar da ƴaƴan su ya fiye misali amma kai ce zai wulakanta ƴaƴan su to dan kaga zaka wulakanta duniya shi ma sai ya wulakanta
So masu sauraron mu duba da yanayin yadda lokaci ya ƙure mana sai ku yi mana afuwa ba mu samu mun kawo muku hira da muka yi alƙawari za mu kawo muku ba wato da mataimakin shugaban gidan gala sai ku tara da mu a mako na gaba domin cin wato wannan tattaunawa da muka yi da shi har ma da wata wato ɗaya daga cikin wanda suke zaune gidan galan da aka yi mata auren dole ta ga ba za ta iya zama ba ta koma gidan iyayenta to amma dai shirin namu fa kada dai ku manta akwai hira da mawaki sannan kuma akwai kwalam da makulashi amma kafin mu kawo muku waɗannan shiri bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai duba masu sauraro in muka dawo fagen waka kuma a yau dai a zauren namu muna tare ne da babban bako wanda zai rira mana wani waka wanda yana ga kalilan daga cikin mutane ne basu san wannan wakan ba a lokacin da wakan yayi tashi to amma masu iya magana suka ce waka a bakin mai ita tafi dadi to bakon mu a yau zamu soka gabatar mana da kanka
to sunana Kabiru Sharif wanda aka fi sani da uwar gida ran gida sa bayyana muku rawa
to yau dai gaskiya muna tare da babban bako ne masu sauraron mu da fatan za ku ji dadin kasancewa tare da mu a wato wannan zauri na gefen waƙe-waƙe inda a yau dai kun ji ko wane ne bakon namu to masu sauraro za su san wane ne Kabir Sharif
Kabir Sharif dai kamar yadda na ga muku ni ne nan kuma wanda aka fi sani da Shaba mai wakar uwar gida ran gida ni haifafen Kano ne a unguwar Gedigedi sa'annan na yi karatu na duka a Kano sai dai aiki ya matsar da ni na dan bar Kano a wasu shekaru da suka wuce sosai so daga baya na dawo Kano inda na fara waka bayan dawowa ta Kano abin da ya bar da ya sa na bar Kano shine a shekarar 1997 that is 1997 yawa na shiga aikin soja na yi training a Zaria depot in a Delta Company 23 platoon so na yi passing out na zauna a 177 battalion Ibadan so daga baya na bar aikin soja a wannan lokaci da na dawo Kano kai kin san cewa kin san kowa na dan adam akwai layin sai ga can ba shine hanyar da Allah ya zaka ci abinci ba sai canja maka
yanzu dai zaka fada mana dalilin abin da yasa ka fara ko in ce ka shiga harkar waka kenan
yawa shine so bayan na dawo Kano kenan na tadda wani abokina Ahmad Asnu Margayi shi kuma a lokacin da nazo Kano sai na samu yana harkar fim so muna dan fita da shi ne sai na ji sha'awan ina so in yi harkar fim sai nake bin sa cikin industry film industry. So a wannan lokacin ne muka dan samu matsala da matata ita Fatima kenan sai ta tafi gidansu a lokacin ta tafi gidansu
Nadiya waƙar da kake so kai kenan
a akwai dan cewa ne a lokacin nace kai ni fa ina son ƙara aure
to
akan ƙara aure ne sai ta ki yarda ni kuma nace sai fa na ƙara sai ta tafi gida to dai ƙarin dai da ba idan ba kenan da ta tafi gidansu sai na rasa ya sanyi naje na ba ta hakuri na ba ta hakuri ta gidawa na durkus har gwiwa na saka saki kawai sai na shiga studio so ina kidan piano ina piano dama ina da jita da piano duka ina yi so naje lokacin kai na yi charge kawai na shiga studio na rufe ina dan buga piano saboda dan samu sauki kawai sai naji busan da nake yana
busan yana ba da ma'ana
sai na bi busan ina uwar gida Fatima sha bayyana miki rawa sai na ga ya hau kawai sai na hada kidan kawai nayi completing kidan na shiga cikin studio aka mai recording nayi voicing so bayan nayi voicing na tafi gidansu na je na kai wakan a CD ina zuwa ban mata magana ba na shiga falo kawai sai na saka CD na bude volume tana can ɗakin ta sai ta jiyo ana uwar gida Fatima sha bayyana miki rawa sai ta leko sai da waka ta kare complete kawai sai ta leko falon ta ce wakan ka ya dadi na gode
so wannan
wato wannan wakan sai mun biku shi wannan wakan sai mun biku ta daga nan kuma ban dawo ni kada ba sai gida gaba ɗaya ne ita
to kwalliya ya biya kudin sabulu kenan to wato wannan waka dai na uwar gida ran gida sha bai na miki rawa a lokacin da karira wannan waka kama daga yara har manya ba wanda bai san wannan wakan ba to da ni da masu sauraro za mu soka wato rera wannan waka saboda su tabbatar da cewa eh fa sha bane
gaskiya ne to uwar gida ran gida sha bayyana miki rawa kwaliyar rikice ta sakani na rikirkice zaki amince to nake in yi ta zarfe in kika bar ni na rantse zan susuce
har ka sani ni ma dai na dan fara takawa to haka yake mallam Shaba to da ka kai wannan manzilin dama akan ce rayuwa dan adam yakan fuskanci kalubale to kai kalubalen da ka fuskanta kenan duk da dai ba wai sakamakon wato shiganka waka ne jawo maka wannan ba kai sakamakon zaka ƙara aure ne to wani irin kalubale kuma ka fuskanta da ka shiga harkan wakan tsamo-tsamo
so ai da na shiga harkan wakan kuma sai auren kuma ya gagara sai in naje ne
karin ko kuma
karin
to ita dai ta dawo ke
ta dawo amma karin sai ya gagara lokacin wakan kawai sai boosting ya tafi gidan radio gidan radio kullun suna son sai waka ya bi gari to auren kuma da nake nema in naje nema auren sai a ce ai Shaba ne mai wannan wakan sai a ce mawaki to kin ji abin da ya sa sun sa to mawaki ba zai aure ba to sai na ga wai wakar ma kyamata ake to sai na ce to na hakura ba dan zauna da ita din
to iya wakan da ka rera kenan a wannan lokacin ko kuma dai daga baya akwai wani abin da ya jawo ra'ayinka ka ci gaba da harkan na waka
a lokacin kawai sai na balle zan tafi akwai wani waka na wanda zaki ji ana Shaba zo ta hoya mai sona lokacin ka ne dan kwalisa mai farin idanu ga kwalli in na kankarai na sai kalli
to idan muka dawo fagen kwalama kuma muna tare ne da bakwar mu wacce ta kware wajen yin abubuwan motsa baki kama daga cake samosa spring rolls da dai sauransu amma kafin nan zamu fara ne da bakwar mu ta gabatar da kanta
wayo Allah duwo su ne yar jihar Nasarawa amma an fi sani na da Kaddush Cafe.
To malama Maryam muka tabo gefen girke-girke yana da fannoni daban-daban. To kaman wani fanni kika fi kwarewa akai?
Na fi kwarewa akan baking, irin su yin su samosa, spring rolls, su cake da sauransu. Snacks dai in particular.
Eh, kamar snacks kenan. Ba kya yin gefen abin da ya shafi abinci?
Ina yi but shi wannan ba kamar yanda nake yin sauran ba.
Wanda
zan yi kamar catering services haka for other events, shine muke yin irin wannan.
In kamar za ku yi ma masu yin abinci na bukukuwa kenan, shine kike yin abinci. Amma dai wanda aka fi sanin ki da shi shine waɗannan kananan abubuwan motsa baki, su samosa, su spring rolls, su meat pie da su puff-puff kenan. To yanzu mutane da dama kowa da kalan yanda yake wato sarrafa yin waɗannan ababi da kika faɗi. Kamar in muka dauko shi wannan samosan, in mutum zai yi samosa, me da me yake bukata kafin ya je ga yin samosa?
Ba abubuwa da yawa yake bukata ba, face irin su flour, nama, albasa, man gyada na soyawa kenan, sai packaging bags. In ga kin san packaging ma yana kara ma abu
ma'ana, ma'ana zaki sarrafa shi da mutane za su gan shi ya burge su kenan. Haka ne. To yanzu ina son da ni da masu sauraro ki kwatanta mana yanda ake samosa.
Ok, da farko dai zaka yi blending nama, din naman ana nika shi ne. Kin gane? So sai ki stir fry na albasan ki.
To kin san ba kowa ya san stir fry ba, ni kaina ban san me ake nufi da stir fry.
Mangyada zaki saka kadan ki soya shi kadan, kin gane? Sama-sama eh, ba wai za a cika mangyadan bane. Shi ma albasan ana so a yanka shi kanana. So sai ki saka spices din da kike so, magi ne, in ma kina son ki sa curry ne, other spices din da kike so, su garlic, su citta, saboda yayi dadi. Sai an aka zo yin dough din shi flour kenan. Flour kike bukata kai sai gishiri da sugar, sai man gyada. Kai sai ki kwaba ki making ki soya shi sama-sama shi ma, kamar inda ake yin wannan shawarma bread. Kin gane? So sai ka yanka shi shape inda zai fitar maka da wannan triangle shape din na samosa. Idan ka gama da flour, ka gama ma da gefen naman, kai zaki yanka shape din ki, sai ki ringa diban shi naman kina sakawa cikin wannan yankan flour inda kika yi, ki making din shi zama triangle shape din nan. Kanana in kike so, in ma manya kike so, duka zaki yi
wannan triangle shape din da kike nufi, shape din shi samosan kenan.
Eh, sosai. In kuma spring roll ne shi kuma zaki yi shi wannan ba a cika sa nama ba, amma ni ina mixing nawa da nama saboda mutane su ji dadin shi. Eh, sosai. Shi kuma wannan zaki yi shi rectangle shape kenan. Sai ki packaging abubuwan ki, in kina so ki saka su a freezer ne, in kike mutane suna son shi frozen, kan kuma suna son soyayye ne, shi ma nake soyawa suke ma mutane packaging.
Da rukayya bashi masu sauraro baki daya a nan muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wakilin mu a Abuja Najeriya, Rukayya Bashi, da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai ki wani nan duyu da ta daidaita mana sautin shirin ta kuma haɗa mana shi. A washe rufin ku sallama daga nan Washington DC, sai an ji mu.